بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 27 ga watan Jumada Alfaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1442 wanda yayi daidai da ainihin 10 yayi daidai da 10 ga watan February shekara ta 2021 muna cikin karatun littafin al-aqida as-sahawiyya yau zamu tashi shabi na 11 wala shay ayujiru
bismillahir rahmanir rahim asali
na uku
wala shay ayujiru
babu wani abu wanda yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala
arrabi'a
na hudu
wala ilaha ghayru
babu wani abun bauta da gaskiya sai shi
alqami
na biyar
qadimun bil ibtida'in
Allah qadimi ne bi ma'ana bai da farko ma'ana qadim kenan ba shi da farko
bilabtida'in
da'imun bilantiha qadimun bilabtida'in shi qadimi ne ba tare da yana da farko ba sannan da'imun bilantiha Allah dawwamme ne ba shi da ƙarshe an gane wannan ko to kaga anan wajen Imam Tahawi ya kawo wani abu wanda ake kira sifa ya kawo abin da ake kira sifa salabiyya a cikin sifofin Allah wato akwai abubuwa kala biyu akwai sifa Allah da ake kira sifa subutiyya sannan akwai sifa salabiyya sifa subutiyya shine sifan da ke tabbatar ma Allah kamala kaman qulhuwallahu ahad kaga ya tabbatar ma Allah kamala shine sifa na wahdaniyya Allahu samad ya tabbatar mai da sifa na samadiyya cewa Allah shine abin da fara wajen biyan bukata an gane wannan ko to amma lam yalifa kaga lam yalif ya kore ma Allah na kasu ko ya ce Allah bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba kaga duk wa'annan gaba ɗaya sifa ne saladiyya an gane to malamai suna cewa idan kaga an kore wani abu ana so ne a tabbatar da ainihin in an kore na kasu ga Allah ana so ne a tabbatar mai da kamala an gane wannan ko to saboda haka Allah subhanahu wataala an tabbatar mai da cewa wala shay'a yu'jizu babu wani abu da ke gajiyar da Allah to an kore ma Allah gajiyawa me ake so a tabbatar li kamali ilmihi wa qudrati an gane saboda cikan ilimin Allah da kuma ikon shi tunda Allah ba kace yayi bane to yana da cikakken ilimi kenan sannan kuma yana da cikakken iko babu abin da ke gagaran shi a cikin alqur'ani Allah na cewa inna Allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai a wata aya Allah na cewa wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai cikakken iko ne akan komai babu abin da ke gagaran shi a wata aya Allah ke cewa wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira Allah ta'ala babu abin da ke gagaran shi a cikin sammai ko kasai lalle Allah ya kasance masani mai iko an gane ko ga ayoyi da yawa cikin alqur'ani da suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ke gajiyar da shi an gane akwai ayin da ke cewa la ya'zubu anhu misqalu zarratin fis samawati wala fil ard wato babu wani abu da ke boya ga Allah gurgurdan kwayan zarra a sammai ko kasai kaga duk wannan wato yana karkashin wala shay ayujizuhu babu wani abu wanda ke gagaran Allah to idan mutum ya san babu abin da ke gagaran Allah idan mutum ya shiga cikin musiba mai tsanani ina ya kamata ya koma wa in yamsaka Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da wani cuta ba me yayi ma wannan cuta sai Allah an gane kuma Allah ya riga ya gaya ma babu wani abu wanda zai kagare ni shin musiba ne na dukiya ana bin ka bashi ya kewaye ka ta kowane bangare ka rasa yanda zaka yi ko musiba ne na ainihin iyali ko musiba ne na ainihin tsaro kamar irin halin da muke fuskanta yanzu a ƙasar mu yanzu muna da musiba na tsaro ta ko ina ga musiba na ainihin boko haram ga musiba na wa na yan kidnapping ko ga musiba na masu fiyade ta ko ina akwai musiba to kaga irin wannan musiba kada dan adam ya daiba tsammani ce ina ganin babu yanda za a yi a iya gyara wannan kasar an gane mutum zai iya faɗi wannan babu yanda za a yi a gyara wannan kasar wannan kasar har yanzu ba zai gyaru ba to sai mutum bai ka kai ne Allah akwai abin da ke gagaran Allah duk wani abin da Allah ta'ala kaga Allah da ya bamu a haka akwai hikima in Allah na so ya gyara mu rana ɗaya ne kawai wa idza arada inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kawai al'amarin Allah in yana son wani abu cewa zai yi zamo sai ya zamo da Allah yana so ya bamu shugabanni na gari cikin sauki zamu gani an gane ko da Allah na so ya mana maganin wannan tsaro da muke fuskanta cikin sauki zamu gani to amma Allah subhanahu wataala ya jarabe mu ne da shugabanci ya jarabe mu da barazana na tsaro ko zamu dawo zuwa ga Allah mu dawo mu tuba zuwa ga zunubanmu zuharan fasahar fil bari wal bahr bima kasabat aidin nas li yudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un wato barna ya yada a doran kasa ya yada a cikin tudu da teku saboda abinda hannayen jama'a suka aikata bannan da ya yada a tudu da bannan da ya yada a teku ya yada ne saboda ainihin abinda mutane suka aikata li yudhiqahum ba'da allazi amilu saboda ya dandana musu sashen abinda suka aikata kenan abinda muke gani a Najeriya yanzu na shugabanci abinda muke gani na rashin tsaro abinda muke gani na ainihin cin hanci da rashawa ta bangaren ainihin ma'aikata duk wannan Allah ta'ala ya yi shi ne dan ya dandana mana sashen abinda muka aikata ba duka ba inda Allah zai kama mu da dukkan abinda muka aikata Allah ya ce da ba zai bar wata dabba a doron kasa ba kun gano ne ko to Allah ya yi haka ne dan ya dandana mana sashen abinda muke aikatawa ko wala Allah za mu dawo mu gyara amma su mutane kullum ba sa tunanin haka su tunaninsu laifin shugabanni ne idan shugabanni suka gyara shikenan kasar ta gyaru an gane sun manta cewa shugabanni ko sun gyara dole ne za su yi amfani da talakawa an gane duk abinda shugabanni za su yi talakawa ne za su taimaka musu to idan shugaba yana da kirki amma kuma talakawa mutanen banza wani abu ne shugaban zai zarti ya tabbata babu misali an gane ko dole ne kafin shugaba ya samu nasara kan abin da yake yi dole sai talakawa sun taimaka idan talakawa suna mutanen banza to Allah ta'ala zai ba su shugabanci ne na banza in talakawa mutanen kirki ne Allah zai ba su shugabanci na kirki an gane wannan ko kaga nan wajen an ce babu abin da ke gagaran Allah Allah ya riga ya gaya mana mu gyara ayyukanmu idan mun gyara shi kuma zai taimake mu ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum ya ku wanda kuka imani in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku a doran kasa wala yansuranna Allahu may yansuruhu wallahi da sannu Allah zai taimaki masu taimakon addinin sa inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah bai karfi ne mabuwayi in dai ka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ka to kaga ashe kenan Najeriya idan muna so tsaro ya dawo to kawai mu koma zuwa ga Allah idan mun tsaya mun riga ainihin aqida ta sunna aqida ta ahli sunna wal jamaa ya zaman to ba mu da bokaye ba mu da biya gun malamai ba mu da yan bid'a sai kadan abinda ba a rasawa sai zaman to ahli sunna suke fade a ji kuma ana aiki da sunna a kasar Najeriya ta zaman to daru tauhid to Allah zai kawo mana alkhairi ta ko ina walau allau anna ahli alqura amanu wattaqu lafatana alaihim barakatun minas samai wal ard da a ce ma'abuta alƙarya za su yi imani su kiyaye dokokin Allah Allah ya ce da mun bude musu albarkatun ƙasa albarkatoshi daga samai daga sai an gano wannan ko to ashe kaga kenan babu abin da zai gagari Allah wannan tsaron da muke gani kinnafa sun mana yawa ga ƴan fashi ne ga kaza an gano wannan ko ana ta tura sojoji sai kace sojoji ake yi to da za mu rike Allah cikin sauki Allah zai mana maganin wannan abu Allah shi yake rabe mu da su shine kuma zai yi mana maganin su an gane yanzu irin abubuwan da turawa mulki mallaka suke yi a duniya yanzu irin su America irin su Russia da sauransu ai wani zai ga cewa wayannan mutane sun riga sun kasaita sun gagaru kowa sun fi karfin kowa babu wanda zai iya da su go wani zai gani cewa anya ko za a iya samun nasara kan America anya za a iya samun nasara kan Ingila da su Faransa da sauransu sai mu ce maka Allah ta'ala babu abin da zai gagare shi a samai da kasai kuma Allah mai iko ne akan komai ko wala shay a yujizuhu babu wani abu da ke gagaran Allah subhanahu wataala kuma kana Allahu li yujizuhu min shay'in fi samawati wala fil ard Allah babu abin da ke gagaran shi kowane irin abu ne a cikin samai ko kasai to na ce muku ana kiran wannan wani irin sifa ce salabiyya idan Allah ya kora abu me yake so ya tabbatar Allah ya kora abu saboda kasancewa abun na kasu ne yanzu gajiyawa kamala ne ko na kasu ga Allah kaga na kasu to me yake so a tabbatar kamala to tunda an ce wala shay a yujizu babu abin da ke gagaran Allah sai ka ce li kamali ilmihi wa mai wa kudratihi ko saboda cikan ilimin Allah da kuma ikonsa to dama an kore ne dan a tabbatar da cikan ilimin Allah Allah ya san komai yanzu duk abin da ke faruwa a doren kasa babu abin da ke boya ga Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu abin da ke boye mai doren kasa ko a sama yanzu wayannan yankin nafa suna boya ga Allah idan Allah yana so yayi maganin su kawai inna ma yaqul lahum kun fayakun sai ce musu kawai ku zamo ba abu bane to kawai abinda Allah yake so mu musulmi mu dawo mu rike addinin mu da kyau mu dawo mu rike sunna da kyau mu kauce wa duk wani abu wanda ya saba mu addini mu rike saban Allah saboda Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abinda ke tare da mutane na ni'ima har sai mutane sun canza abinda ke tare da kawo kansu idan sun canza sai shi ma Allah ya canza musu an gane to wannan shi ne sai kuma ka ce wala ilaha gairuhu babu wani abin bauta in ba Allah ba subhanahu wataala kaga shi ma wannan ai sifa ce salabiyya me yake so a tabbatar likamali wahdaniyati ko ana so a tabbatar da cikan ainihin wahdaniyya na Allah subhanahu wataala sannan kuma wala ilaha gairuhu qadimun bil ibtida'i Allah qadimi ne ba shi da farko da'imun bil intihai Allah dawami ne ba shi da karshe an fahimci wannan ayi to kaga a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala yana yawan kore sifofi kaga in ya kore sifa yana so ya tabbatar da wani abu ne kamar Allah da yake cewa wala yazlimu rabbuka ahada nan waje kaga ya kore ne go me yake so ya tabbatar likamali adalihi saboda cikan adalci na Allah to nan kuma da yake cewa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard gwargwaron kwayan zarra baya buya ga Allah a cikin samai da kasai kaga nan ya kore ko to me yake so ya tabbatar likamali ilmihi tunda an ce babu wani abu wanda yake boyewa ga Allah kaga wannan ya zama raddi ga ainihin gullat na ainihin ɗan kadariya daga cikin mutazila masu cewa Allah subhanahu wataala ya san komai amma banda ayyukan bayi Allah yana da iko akan komai banda ayyukan bayi wato sai bawa ya aikata sannan Allah ya sani amma kafin bawa ya aikata wato Allah bai san bawan zai aikata ba sai bawan ya aikata kuma ji wannan ayati to sai Allah ya ce babu abin da ke boye ma Allah a samai ko kasai duk duniya gaba daya duk abin da zaka aikata ba zai buya ga Allah ba kaga wannan ya tabbatar da cikan ilimin sa ilimin Allah ya kewaye komai an gane wannan ko so da ka Allah ta'ala ilimin sa ya kewaye komai babu abin da ya buya gare shi duk abin da azzalimi ke aikatawa Allah yana kallon shi so da ka duk abin da makiri yake riki kullawa dan ya cutar da mutanen kirki duk abin da makiri yake kullawa Allah ya san da shi kuma idan muka bi Allah cikin sauki Allah ta'ala zai mana maganin shi an gane wannan ko wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida lalle su suna kullu nasu makircin mu muna yin dabaru irin namu dan mu kare ainihin mutanen kirki an gane wannan ayi ashe idan mu musulmi muka tsaya kan hanya mai kyau muka tsaya muka kiyaye dokokin Allah Allah sai ya kare mu ta inda ba bi tsammani ba saboda Allah babu abin da ke boye masa ya san makirci masu makirci an gane duk wani sabon Allah da mutum ke yi Allah ya riga ya san da shi misali to duk wannan gaba daya shine abinda aka tabbatar sannan kuma a cikin wata aya Allah na cewa wa ma masana min lugu wani gajiyawa bai shafe mu ba anan Allah da ya kore mu kansa gajiyawa me yake so ya tabbatar li kamali kudrati ko tunda Allah baya gajiyawa yana nuna mana cikan ikon Allah babu wani abu wanda Allah ba shi da iko a kan shi to can kuma da yake cewa fa la ta'khuzuhu sinatu wala nawm jangadi baya kama Allah ko bacci kaga likamali hayatihi wa qayyumiyatihi me yasan ya jangadi baya kama Allah ko bacci saboda cikar rayuwarsa da kuma dogaro da kansa Allah yana da sifa na qayyumiyya Allah ya dogara da kansa an gano wannan ko shine ma'ana al-qayyum Allah baya neman komai a wajen kowa sai dai halittu ne suke da buƙatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko kaga wannan sifa na al-qayyumiyya yana nuna cikan ikon Allah yana nuna kuma cikan rayuwar Allah subhanahu wata'ala tunda idan mutum yana bacci lokacin da ya bacci Hausawa suna cewa bacci kanin mutuwa a lokacin da mutum yayi bacci to wani nau'i ne na mutuwa shi yasa a cikin Allah a cikin Al-Qur'ani Allah ya kira bacci da suna wafat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shine yake daukar rayuka lokacin da suka mutu wa'anda basu mutu fa yana daukar su fi manamiha in suka yi bacci fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yumsiku al-ukhra ila ajalin musamma wa yumsiku al-ukhra aw wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma fayumsiku allati qada 'alayha al-maut sai Allah ya rike wannan wanda ya kaddara mata mutuwa ba ta dawo ba wa yursilu al-ukhra sai ya saki dayan wanne ne dayan mai bacci sai ya sake ta ila ajalin musamma wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shike daukan ranku da dare kuma ya san abin da kuke aikatawa da rana sun mai ba su kofi sannan kuma ya tashe ku da ranan ba ya dauki ranku ba liyu ku za a tani musamman dan a kai zuwa ga wani ajali sananne shin wannan mutuwa ne ko bacci kaga bacci ne a nan wajen an gane wannan ko to ashe duk mutumin da yake bacci a lokacin da yake bacci ya fita hayyacinsa za a iya gudanar da wasu abubuwa da masu kyau da marasa kyau duk bai sani ba sai bayan ya farka sai ya gani to shin Allah ta'ala da yana bacci ya duniya zai kasance da duniya ya ragargobe gaba daya an gane saboda Allah shike kulawa da duniya gaba daya Allah shike rike sammai da kasai kansu fado inna Allaha yumsiku samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di Allah shike rike sammai da kasai kansu gushe kansu fado da za su fado ba mai iya rike su a duniya gaba daya mala'iku ba sa iyawa balle annabawa Allah shi kadai ke rike su wa yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi iznihi Allah yana rike sammai kar ta fado kasa sai da izinin sa an gano wannan ko kaga duk wannan yana nuna mana wato da Allah yana bacci kaga zai zama to bashi da kyakkyawan kulawa wa iyaz billah to abubuwa da yawa za su lalace idan an baka kulawa da abu sai ka kwanta kai bacci ka sanya ruwa a cikin hita sai ka kwanta kai bacci me zai faru ruwan nan ya tafasa har ya kone daga baya ya koma yana kona ainihin shi wannan hita din daga baya sai gobara ko kaga saboda kai bacci to sai aka nuna cewa gengedi ko bacci na kasu ne ga Allah. Allah ta'ala baya gengedi baya bacci, duk da cewa dan adam idan an ce kwata kwata baya gengedi, kwata kwata baya bacci na kasu ne gare shi, da gudu zai je ga likita ya je ga mai cewa ba na bacci ba. A gani, to saboda haka bacci yakan zama to kamala ga dan adam, amma Allah subhanahu wataala bacci ta kowane bangare na kasu ne gare shi. An gani, akwai abubuwan da ainihin wato kamala ne ga dan adam bacawa na kasu ne ga Allah, kamar haihuwa kamala ne ga dan adam na kasu ga Allah. Kisa Allah ya ce lam yalid li kamali jinahu wa sultani, saboda cikan wadatuwan Allah da kuma ikon sa, shi yasa baya bukatan da kai mai bukatan da kana bukatan da ne, saboda in ka tsufa ya taimake ka, ko saboda ya wakilce ka wajen sashen ayyukanka. An gane wannan ko? To Allah subhanahu wataala wato baya bukatan komai, saboda shi ya dogara da kansa ne. An fahimci wannan ko? To saboda haka wato malaman tauhidi sun ce korewa, in kaga an kore kawai ba dalili, to na kasu ne. An gane? Sun ce annafa fa nafiyu sirf la madaha fihi, wato korewa tsantsa babu wani yabo a ciki. Ka kore abu a ce da ka kore din nan me kake so ka tabbatar? An gane? Idan mutum ya kore abu, to ya zama to lallai akwai abin da yake so ya tabbatar, in ko ba haka ba akwai matsala. An gane wannan ko? Suna cewa annafiyul mahad laysa bitauhid, wa kazalika al-isbat al-mahad laysa bitauhid, korewa tsantsa ba tauhidi bane, haka nan tabbatarwa tsantsa shi ma ba mai bane. So idan mutum ya kore, aka tambaye shi wannan korewan me kake so ka tabbatar, yace ba komai, to wannan shirme ne kawai. An gane? Fa nafiyul sirf la madaha fihi, korewa tsantsa babu yabo a cikin sa. Kaman ya mutazilawa da suke fasar wannan aya, suka ce la tudrikul absar, suka ce ido baya ganin Allah, wa huwa yudrikul absar, amma Allah yana ganin ido. Aka ce idan ka kore ganin Allah, in ka ce ido baya ganin Allah, to me kake so ka tabbatar a nan wajen? In ka ce ido baya ganin Allah, shin abinda ba a gani kamala gare shi? Duk abinda ba a gani bai kamala ne? Yanzu abinda babu shi yanzu yaya ana ganin shi? Kaga ba a ganin abinda babu shi, to abin ya zama kamalalle? Kenan duk wani abinda ido baya ganin shi ya zama kamalalle, abinda kuma ido ke ganin shi ya zama nagasasshe? Ido na ganin manzon Allah, to yanzu ya manzon Allah ya zama wayyaz billah? Yanzu ido baya ganin shaitan, innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shi shaitan yana ganinka da shi da jama'ansa ta inda kuma ba ganin shi. Kaga shaitan ba a ganin shi, to shikenan ya zama kamalalle. Dan adam da ake ganin shi kuma ya zama nagasasshe? Ashe cewa da suka yi ba a ganin Allah, to me suka tabbatar? Ba su tabbatar da komai ba. To saboda haka wannan babu wani yabo a cikin ba a ganin Allah. In ka ce ba a ganin Allah, ba yabo ba ne. An gane? Sai ahlus sunna suka ce wannan ba zai yiwu ya zama fassarar la tudrikul absar ba. Shi la tudrikul absar ma'anan shi idanuwa ba sa riskan Allah, amma Allah shi ke riskan idanuwa. Ma'anan wannan idanuwa ba sa ma Allah gani ganin kwakwab. Za mu iya ganin Allah gobe kiyama, amma ba za mu mai ganin kwakwab ba. Shi yasa manzo Allah ya ce za mu ga Allah kamar yadda muke ganin wata, ko yadda muka kike ganin rana. Ba a kare mu a wajen ganin sa, ko ba a zalunta mu a wajen ganin sa. Ku fahimci wannan? Kaga da wannan kenan misali, Allah ta'ala ana ganin shi amma ba a riskan sa. Kamar yadda rana, muna ganin rana amma ba ma riskan shi. Rana ba girman shi kenan ba. Ila rana ma ya ninninka wanda muke gani girman sa, ya ninninka so miliyoyi. Kun gane? Kaga a nan wajen ba za mu ce ba mun ga rana tabbas, amma ba mu riske shi ba. Kun gane? To la tudrikul absar li kamali jalalihi wa azmatihi wa kibriyaihi, wannan shi yasa idanuwa ba sa riskan Allah, saboda cikan ainihin darajansa da girmansa da daukakan shi. An gane wannan ko? To amma idan mutum ya kore kawai, ya zamanto bai tabbatar da wani abu, wannan ya zama nakasu. Kamar yadda wani mawaki ke cewa yana aibanta kabilan shi yana cewa lakin na qaumi wa in kanu zawai adadin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yana cewa lalle sai dai cewa mutane na duk da sun kasance ma'abota adadi suna da yawa mutane na laysu min ash-sharri fi shay'in ba su da wani ikon yin sharri wa in hana duk ankancin shi ba sa iya yin sharri ko kadan duk ankancin shi shin wannan ya yabi mutane shi da ko ya soke su lakin na qaumi wa in kanu zawai adadin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana sai dai su mutane na duk da sun kasance suna fa da yawa amma ba su da ikon aikata sharri duk ankancin shi ba za su iya ba yanzu yabo ne gare su yanzu dan an ce ba za ka iya ba wato kenan ba ka ma da kana son kai ba za ka iya ba a ai yabo shi ne wato mutum zai iya yi amma sai ya bari dan tsoron Allah kana da karfin da za ka iya yin sharri sai ka iya yin sharri saboda tsoron Allah wannan shi ne kamala kamar yanzu America tana da karfin da za ta murkushe tudun wada sai tudun wada ta tsokane America sai America ta kyale tudun wada yaya to amma America tudun wada ta tsokane America ko kuma America ta tsokane tudun wada sai tudun wada ta hakura take ta ba ta yabe ta yabe wa Allah shin me ya sanya tudun wada suka bawa Allah sun san afa karfin su an gane to irin wannan babu yabo a cikin sa mutumin da an fi karfin shi sai ce ya yafi amma yanzu wani karamin yaro yawa gwamna laifi sai an kamo yaron gadangada an kamo shi ana so gwamna ya sa a hukunta shi sai gwamna ya ce kai ne kamar rashin kunya a yi ka san abin da kai baka kyauta ba ka san ina iya hukunta ka ka san ina iya wulakanta ka da zuri'anka gaba ɗaya ya ce to ki ga na yafe maka kaga wannan shine me wannan shine sifa na kamala an gane wannan ko to saboda haka wato in kaga an kore wani abu to dole sai ka nemo kishiyansa ana korewa ne dan a tabbatar da kamala ana tabbatarwa ne dan a kore na kasu kaga Allah da yake kul huwallahu ahad me yake so korewa kanshi yana so ya kore sharik ya kore abokin tarayya Allah da yake alhamdulillah yana so ya kore ma kanshi me azammu laysa lillah dukan yabo sun tabba daga Allah to dukan zargi kenan ba su kori ga Allah ko to shi ne yake cewa Allah yake cewa qadimun bil ibtida'in Allah qadimi ne ba shi da farko kuma da'imun bil intiha Allah dawwami ne ba shi da karshe to wannan kalman qadim din shin akwai inda Allah ya taba siffanta kanshi da qadim akwai inda Allah ya taba siffanta kanshi da da'im a ka'ida na malaman tauhidi sun ce yajibul iltizam bi alfazi shar'i fil aqida yajibul iltizam bi alfazi shar'i fil aqida yana zamantowa wajibi alizimti lafuzza na shari'a wajen aqida a wajen aqida mai amfani da lafuzza wanda suka zo cikin qur'ani da hadisi kada mu kirkiro namu lafuzza din kun gane wannan ko to wannan kalman qadimun din shin lafazi ne wanda qur'ani da hadisi ya zo da shi ya siffanta Allah da shi haka nan da'imun akwai inda Allah ya kamanta kanshi da suna da'im shin ana iya kiran mutum da suna abdu da'im in an kira mutum abdu da'im da'im din sunan Allah ne ko kuma dan adam yana iya kirkiro suna ya jingina shi zuwa ga Allah ya abin yake sifatullah wa asma'uhu maza tauqifiyya sifofin Allah da sunayensa duka tauqifiyya ne ana tsayawa ne ga nafsi baya halatta mu sanya wa Allah sunan da bai sa wa kanshi ba an gane kuma baya halatta mu siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbul izza ubangijin izza ubangijin buwaya amma yasifun daga barin abin da suke siffantawa babu ruwan Allah da abin da kafirai suke siffanta Allah da shi amma sai ce mai wa salamun alal mursalin aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzo ya faɗa dangane ga Allah yace wannan siffan Allah ne wannan sunan Allah ne mun miƙa wuya walhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai na'am
ash-shaq
sharhi
i'lam annahu laysa min asma'illahi ta'ala al-qadim
kasani wato bai daga cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala wato a kira shi da sunan al-qadim al-qadim ba shi daga cikin sunan a wato sunan Allah subhanahu wa ta'ala kenan za iya kira mutum Abdul Qadim eh ka samu yaron ka sunan Abdul Qadim to ya zama bawa ba na Allah bane dan ba sunan Allah bane wannan kuma wannan ba sifar Allah bane na'am
wa innama huwa min isti'malil mutakallimin
shi wannan yana daga cikin aiwatarwa na malamai mutakallimin malamai masu ilmul kalam malaman da suke amfani da hankali wajen tabbatar da tauhidi suna fifita hankali akan nafsi galiban a wajen tabbatar da tauhidi su ne mutakallimin su suka kirkiro wannan suna mai suna al-qadim suka jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gano wannan to amma a ka'ida idan ka ji mutum ya faɗi lafazi lafazin nan yana ɗaukar ma'anoni da yawa to zaka tambaye shi ma'ananta kace kai ka ce Allah qadim me kake nufi da qadim ne an fahimci wannan ko da ya kira Allah da suna al-qadim wai me yake nufi da qadim ne kun fahimci wannan ai to saboda haka an ce al-alfaz al-mujmala al-mutamila lil-qada'i was-sawab yustafsaru an ma'anaha fa ma kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana batilan rudda al-alfaz al-mujmala lafza dunkulallu masu daukan daidai da kuskure idan mutum ya faɗi wata kalma wanda kalman mujmala ce tana daukan daidai ko tana daukan kuskure to mutumin da yayi wannan magana kada kai masa rashin adalci yustafsaru amma alaha za a nemi bayanin shi game da ma'ananta kai daga ce ma Allah qadim me kake nufi idan yace abinda nake nufi da qadim shine Allah ba shi da farko ina ba san gane wannan to an tunda ya ce Allah ba shi da farko sai mu ce ka ce menene al-awwal eh Allah huwa al-awwal allazi laysa qablahu shay kai an banda lafazin al-awwal bana kenan ana iya cewa abdul awwal eh asa mutum suna abdul awwal al-awwal suna Allah ne huwa al-awwal allazi laysa qablahu shay huwa al-akhir allazi laysa ba'dahu shay huwa az-zahir allazi laysa fawqahu shay kun gano wannan ko to saboda haka idan mutum ya faɗi kalma mai daukan ma'anoni da yawa kafin a yanke mai hukunci sai an nemi fassarar shi me kake nufi da wannan shi da kanshi ya faɗa idan an tambaye shi da aka tambaye shi sai ya ce abinda nake nufi da shi qadim bai da farko to wanne ne lafazi na shari'a ga lafazin al-qadim al-awwal to kaga sai ka ci take ci to da ka cire wannan kalman qadim din sai kai amfani da kalman al-awwal sai ka ce Allah al-awwalun bil ibtida'i al-awwal bil ibtida' Allah shine farko bai da zai da ainihin farko da'imun to shi ma kanshi kalman da'im ba shin shi ma wannan kalman da'im din akwai a cikin Qur'ani ko cikin hadisi inda Allah ya sifar da kanshi da suna da'im wai me yake nufi da da'im ne sai an tambaye shi sai ce abinda nake nufi da da'im shine wanda yake nan har abada an gane wannan ko to sai ka ce to me yasa ba za ka yi amfani da lafazin al-akhir ba huwa al-awwal allazi laysa qablahu shay huwa al-akhir allazi laysa ba'dahu shay ashe da kai amfani da lafazin al-akhir da yafi alkhairi gare ka tunda shine Allah ya siffanta kanshi da shi an gane dole ne alzimci lafuzza na shari'a a wajen aqida a wajen aqida kada kai amfani da bakin lafuzza zaka wayannan bakin lafuzza din sukan dauki ma'anoni masu kyau da ma'anoni marasa kyau amma kalman da Allah ya zaba zaka wannan kalma yana cike da yabo a cikin sa kun fahimci wannan ko shi ya sanya al-allama ibnu usaymin Allah ya masa rahama karkashin inda Allah ke cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir an ce babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne mai gani sai ce wato kada ka ce ahlus sunna su siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi min gairi tashbihin wala ta'dilin min gairi tashbihin wala ta'dilin wala tafwidin wala tawilin misali to nan da yace min gairi tashbihi din nan shin wannan tashbihi lafazin shari'a ne a cikin qur'ani da hadisi akwai inda Allah ya amfani da kalmar tashbih menene ya amfani da shi kalmar tamsil wala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu antum la kaga wala tadribu lillahi al-amsal laysa kamithlihi shay'un ko Allah ba shi da wani abu wanda ya kama da shi lafazin tamsil shi yafi dacewa da kai amfani da shi da lafazin daga lafazin tashbih saboda lafazin tashbih ba lafazi bane na shari'a lafazi ne na istilahi kun gane wannan ko to ire-iren wa'annan lafuzza suna da yawa wanda mutum ya kamata ya kaurace ma irin wa'annan lafuzza yayi amfani da lafazi na shari'a an gane wannan ko na'am
fa innal qadima fi lughati al-arab allati nazala biha al-qur'an
lalle qadim a cikin lugar larabci wanda qur'ani ya sauka da shi
huwa al-mutaqaddim ala ghairi
eh ma'anar qadim kenan shine wanda ya gabaci wanin sa in an ce mutum qadim ne shine wanda ya riga wani zuwa kawai in ka riga wani zuwa koda kana da farko sunanka qadim kamar yanzu duk wanda ya riga zuwa masallacin nan yau din nan a wannan wajen a wannan majalisin wane ne ya riga zuwa shine qadim shin wanda ya riga wani zuwa wanda ya riga zuwa nan bai da farko ai akwai lokacin da baya nan ko amma kasancewan kawai shi ya riga zuwa sunan shi qadim to kuma bayan sa sai kuma duba wane ne na biyu wanda yazo bayan sa shi ma qadim ne bin nisba zuwa ga sauran mutane shi kuma wanda yazo na uku shi ma qadim ne bin nisba zuwa ga wanda suka zo bayan sa kaga ana kiran abu qadim koda yana da farko kun gane wannan ko shine abinda malam ke magana fa innal qadima fi lughati al-arab allati nazala biha al-qur'an lalle qadim a cikin lugar larabci wanda qur'ani ya sauka da shi huwal mutaqaddimu ala ghairi shine wanda ya gabaci wanin sa na'am
fa yuqalu hadha qadimun lil'atiq
sai a ce hadha qadim wannan qadim ne wato ga wanda yake tadadde wanda ya dade
wa hadha jadidun lilhadith
wannan sabo ne ana cewa wannan jadid sabo shi yasa lokacin da ainihin izala ta fito ta fara yin wa'azi sai yan dariga suna cewa ayi hankali da yan izala saboda yan izala sun zo da sabon addini to littattafan da ake karantawa na yan izala akwai irin su kitabut tauhid ana karanta su kitabut tauhid sannan ana karanta littattafan hadisi sai suka ce sai su ringa kawo maganganun malamai alaikum bil qadim sai su ce malamai sun ce ku lizimci abin da ya dade kun ga su fito da bacci dinnan duk sabon littafai ne wani ma ya ce hatta sai Bukhari sabo ne su Bukhari su Muslim duk da can malaman mu duk ba sa karantar da shi duk ku nisanci irin wayannan littattafai sababbi din nan ku jin faru tsofaffi kun gane ko to kaga su sun dauka cewa duk wani littafi wanda ya dade a Najeriya to shine littafin da ya dade a duniya ban san cewa littattafan da suka dade a Najeriya kila ma sababbi ne bin nisba zuwa ga littattafan da suke a duniya an fahimci wannan ko saboda haka wannan shine fa yuqalu hadha qadim lil atiq wa hadha jadid lil hadith na'am
alam yastamilu hadha al-ism illa fil mutaqaddim ala ghayri
su larabawa basu aiwatar da wannan suna ba sai ga wanda ya riga wani sa kawai shi kawai qadim wanda ya riga wani koda yana da farko
la fi ma lam yasbiquhu adam
banda ba wai cikin abinda rashi bai riga shi ba ba wai ana nufin qadim laraba ba wai sun yi amfani da qadim bane ga abinda rashi bai riga shi ba kaga shi Allah ai rashi bai riga Allah ba to larabawa ba su taba yin amfani da kalman qadim ga abinda rashi bai riga shi ba kamar Allah
kama qala ta'ala
kamar yanda Allah ke cewa
hatta adatal urjunil qadim
wal qamara qaddarnahu manazil hatta adatal urjunil qadim wata mun kaddara masa manziloli, mun kaddara masa hanyoyinsa, har ya koma kal urjur kaman tsuman giyan dabino kadimu wanda yake ya dade, tsuman giyan dabino wanda ya dade. Na'am,
wal urjunul qadim alladhi yabqa
ila hinin
wujudil urjunis sani,
shi tsuman giyan dabino wanda yake kadim, ha, shi ne wanda yake wanzuwa har sai an samu tsuman giyan dabino wanda yake sabo. An samu na biyu wanda ya fara zuwa da farko kafin nabi ya zo, ana kiran shi mai qadim. Shi na biyu in ya zo sunan shi hadis, an gane sabo. To kuma idan na uku ya zo, nabi ya zo mai shi ma qadim. Idan na uku ya riga, idan na hudu ya zo, na uku shi ma ya zama qadim. An gane ko? Fa iza wujida al-jadid ila lil awwal qadim, idan an samu sabo sai a ce ma na farko qadim. Na'am,
wa in kana masbuqan bi ghayrihi,
ko da an riga shi da wanin sa,
kama haqqaqahu shaykhul islam fi majmu'il fatawa,
kuma yanda shaykhul islam ibn taymiya ya tabbatar da shi a cikin majmu'ul fatawa nashi,
wa sharihu fi sharhi,
da kuma mai sharhi a cikin sharhi ibn abul iz al-hanafi shi ma ya tabbatar da wannan a cikin sharhin sa. Kun fahimci wannan ko? To kenan kalman qadim wato asha'ira suna amfani da shi, kuma suna jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Akwai suna karantarwa, zaka ga a da can zaka ana karantar da mutane tauhidin nan na qawaidi, wal qidam da wanzuwa, wal baqa'u a wal qidam da dawama, wal baqa'u da wanzuwa, wal mukhalafatu lil hawadith. To duk irin wannan zaka ga wato wannan muqaddima din qawaidi din aqida ce ta ash'ariyya. Idan ka samu malamin da ya kware wajen karantar da ash'ariyyanci, in ya karanta ma da wannan zai tsunduma ka cikin aqidan ash'ariyya ne. To taimakon da Allah yayi mana a Najeriya, malamai na bid'a da suke da'awan cewa su yan ash'ariyya ne, ba san ta ba, an gani? Saboda su suna amfani da philosophy da ilmul kalam, za su ma wani irin bayani, idan kana da raunin kwakwalwa za su juye ma da hankali, an gani? To sai Allah ya sanya malaman mu na zaure ba su karanci philosophy ba, sai dai kawai ba ni baki in baka fassara. Sai muka ce mun gode ma Allah da ya tsayar da sunan wajen. Da a ce malaman sun goge wajen sanin wannan tauhidi na ash'a'ira, da yanzu mutane da yawa suna kudirce wannan aqida. Yanzu a kulliyat syllabus manhaja na karantarwa na ainihin aqida manhaja ce ta ash'a'ira, an gane? Mutanen da suke yin sanawiya, kai tun daga mutawassida har zuwa ga marhala ta sanawiya, littattafan da aka karrara a karantar littattafan ash'a'ira ne, an karɓo wannan syllabus ne daga Misra. Kuma ka san Misra mutanen Azhar ash'arawa ne, na ba san gano wannan? Saboda haka mutanen Misra menene su? Ɗan ash'a'ira ne. Shi ya sanya syllabus na karantar da tauhidi a Najeriya tun daga mutawassida har zuwa jami'a, wato syllabus ɗinsu na ash'a'ira ne. To taimakon da Allah ya yi, kamar yadda na ce, akwai darussa guda biyu wanda an cusa su a cikin manhaja na karantarwa a Najeriya. Akwai mandik, ana karantar da shi. Akwai kuma wannan ilmul kalam, irin su wannan sunan shi abin Ummul Barahim, da irin su Ida'atu Tujunna, littattafai ne na aqida na ash'a'ira. Kuma malaman mu na zaure suna karantar da mutane shi, an fahimci wannan ko? To amma taimakon da ya yi Allah, su masu karantarwa su kansu ba su gama fahimtar abin da littafin ya kunsa ba. Sannan masu karantar da mantiq a cikin sanawiya da kuma jami'o'i su kansu suna bukata a zauna a karantar da su. To shi yasa in suna karantarwa ɗaliban ba sa gane komai, sai muka ce godiya ta tafi daga Allah akan haka. Zaka malami an bashi mantiq, da zaka tambayi ɗalibin zai ce shi wallahi tun da aka fara karantarwa bai ma san abin da malamin ke faɗa ba. Kuma zance da gaskiya malamin bai sani ba, balantana ɗalibin ya sani, faƙiru shi layu dai. Inda a ce malamin ya sani, to zai ringa fito da wasu bayanai wanda za su ɗauki hankalin ɗalibin. In kaga malami na ta bayanai yana ta bayanai, a ce duk aji ba sa gane komai, kai ka san malamin da bai iya ba. Duk wahalan abu in za a karantar da shi yau da gobe, insha Allah, kana bayani dole za a samu zakakurai masu hazaka su riƙe. to yanzu ka tambayi wanda suka yi kulliya dan Allah kana so ka zo ka karanci mantiki a wajen su za su ce kaga darasin da mu taba gane ma'anar shi ba sai dai muna haddacewa ne kawai dan mu ci jarabawa haka nan tauhidi na asha'ira a ce maka Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya ko ina ko wai ana so hankali ya dauka dai hankali da kyonan to shi yasa zaka sanar cewa tauhidi na da wuya saka zaka yana da wuya a zaure kaga ma wani malami na koyar da tauhidi malaman sufayen nan kadan ne kawai suke karantar da tauhidi saboda tauhidin su yana kunshe da ainihin mantiki a ciki da ilmul kalam an gane sai malami ya goge sosai sannan ya iya karanta shi suna da wasu irin istilahat wanda in ba ka zauna wajen gogagge ka na zo ba za ka gane komai a cikin shi ba ina fata an gane wannan to saboda haka wannan shine taimakon da Allah ya yi wa Najeriya a sha'irar yan Najeriya ba gogaggu ba ne idan yan salafiya suka zo da aqidar su kuma sun goge akan shi to cikin sauki za su gamsar da yan Najeriya kamar yadda muke gani yanzu ko tauhidin ahlus sunna a fili yake kuma kana karantar da shi a ilmance zaka mutane suna farin ciki suna gane me ka karantar da su eh
lakin afada sheikh ibn mani huna
sai dai sheikh ibn mani ya fa'idantar da mu a nan wajen
fi ma naqalahu an ibn al-qayyim fi al-bada'i'
daga cikin abin da ya nakalto daga ibn al-qayyim a cikin littafin bada'iul fawaid
annahu yajuzu wasfu subhanahu bil-qidam
cewa ya halatta a siffanta Allah da qidam inji ibn al-qayyim
bima'ana
wannan ko ya halatta me a siffanta Allah da siffan qidam cewa Allah qadim
bima'ana annahu yukhbiru anhu bidhalik
bima'ana yana bada labari game da Allah akan haka labari yake bayarwa kamar ya shirye larabcin kanshi ne sai yana bada labari da larabcin kanshi ba wai yana nufin siffan Allah bane yana bada labari ne cewa Allah qadim ne bima'ana bai da farko amma ba wai yana nufin wannan siffan Allah bane wanda ya siffanta kanshi kun gane wannan ko yana bada labari ne da shi akan wannan
wa babul akhbari awsa'u min babis sifati at-tawqifiyya
wa babul labari yafi fadi fiye da babun sifati tawqifiyya an gane a wajen tauhidi babun sifati tawqifiyya ne in ko kana bada labari zaka iya in an ce menene qadim menene al-awwal saka ce al-awwal bi ma'ana al-qadim kamar kana ba mu labari ne ma'anan shi kaza amma ba wai ka ce siffan Allah bane abun kun gane wannan ko to daga babun labari yafi fadi fiye da babun sifat at tawqifiyya
qult
sai na ce
wa la'alla hadha huwa wajhu istimal shaykh al-islam ibn taymiyah
to zai iya yiwa inji Nasiruddin Albani rahimahullah zai iya yiwa wannan shine dalilin da ya sanya shaykh al-islam ibn taymiyah ya aiwatar da wannan lafazi
هذا الوصف في بعض الاحيان
يا ايوه ده wannan sifa na al-qadim al-qidam fashin lokuta in kana karanta majmu'ul fatawa na ibn taymiya za ga wasu lokuta yana bayani akan Allah sai kawo sifan nan na al-qidam an gane kaga me yake nufi yana nufin sifan Allah ne ko me yake nufi
babi
ne na labari kamar sai ya ce fi ma allaktuhu ala al-faqra kamar yanda zai zo cikin abinda na yi ta'aliki shi akan fakara na 45 to insha Allah an ce lokaci sai dai akwai tambaya ana iya yi wa alaikum assalam eh ايه 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 ta fita ta je dauko wani ba gidan yaro in bai zo wasan shi iyayen ba su rike shi ba shi yana ta yawo hayo zai fada iyayen ba iyayen kuma ta danko ma sun ba sun yi sakaci ai na ga shi yana yawo wai ga mata shi yana yawo ita kawai ta so ya dankali bari in yi sauri yanzu in za ka tashi da gida sai ka kashe wutan kenan, ka kashe ka dauki tufafi ka shiga daki. Ba mu shakka jama'a ko rufewa ne, yaro na iya budewa ya hada kai ban sani ba, yaro na iya budewa ya dauka wannan rafi ne kawai yayi abin nan. Indai harkan yaro ne ya wuce tunaninka. Na'am, wa alaikum salam. Kuma galiban kaga ana gujewa tambayar tauhidi sai kan kirba bakan ci bayan da muka yi bane ku. Ya kamata ranga dan tambaya kan abin da muka yi zama akwai dan tambaya kan shi bana. An gane? Wannan yana cikin usulun in kana karantar da mata aure, kai ta bayani kan tauhidi kana kama a cikin makan lawo, mace ce al'adar ta ya kwana. Kwata kwata ba sa gane komai akan wannan. Sai ga duk bayanin da aka yi musu za su koma ne al'ada alwala waye ba su ba tambaya kan tauhidi. Na malala tuka. Direbobi masu ke bazin ja eh sun kashe kansu ai bazin ja ya mallaki hankalin shi kuma shi da hankalin shi ya hawo wannan wajen ko farko da direban yayi laifi fasinja ma yayi laifi. Ya kamata direban za a mai ta'ziri saboda ya san cewa daura ainihin fasinja akan mota saman mota hadari yayi shi wanda yana da nashi hankali yazo ya hawo. Ba wai karamin yaro gane jariri ko kuma karamin yaro mara wayo balle a ce wayo ya musa ya daura shi dai ya samu kudi. To kanan wajen ba za a ce wai direba ya kashe shi ba, sai za a ma direba ta'ziri sun kashe kansu shine direba ta'ziri za ya masa a kai shi akan abun. Ba sai mutum ya hakura da dubu biyun ba ya ciciran shi da ya zo ya biya 500 ya fada cikin hallaka. Na? Abdulmuttalib. Muttalib sunan Allah ne? La, ba sunan Allah ba ne Muttalib. In kana da yaro mai wannan suna sai ka san yadda za ka yi. Na'am. Ali Masai ka jira da sunan Allah. Shi kalmar al-mukhalafa larabci suka yi ba Allah ya faɗa haka ba, ana so lafazin da Allah ya faɗa ka yi amfani da shi. Saka wannan mukhalafa da hawadis da kawai sun ce laysa kamithlihi shay'un shikenan kawai. Ga lafazin da Allah ya amfani da baka amfani da shi ka huta. Amma wannan mukhalafa lil hawadith da su al-wujud duk da zai kai amfani da wujudi da sifan Allah ba kuskure ne. An gane ku? Eh. Wa alaikum salam. Abin ya samo asali tun kafin shi su don bodiyo kuma suka zo suka rayu suka tattara ash'ariyanci. Su don bodiyo su ma sun rayu ne kan ash'ariyanci kuma sun yi wallafa littafai akan wannan aƙida na ash'ariyanci. Shehu don bodiyo hayyabar duniya yana kan aƙidar ash'ariyya ne. An gane wannan ko? To duk da kasancewar aƙidar ash'ariyya aƙida ne na bid'a, idan mutum ya fada cikin bid'a ba a bid'antar da shi har sai an tsaye mai da hujja an kusa mai da shubha kamar yadda muke gaya muku. A ka'ida iqamatul hujja wa izalatu shubha wajibi ne kafin a bid'antar da mutum. Su shehu dan bodiyo suna kan aqida ta ash'ariyya amma duk wanda yake kan aqidar ash'ariyya shi ne dan bid'a. Har sai an tsaye mai da hujja har sai an kusa mai da shubha saboda Allah cewa yayi wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi, to yaya mutum ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana gare shi? Yaya? Kaga yana da uzuri. amma shari'a ta riga ta bayyana an nuna ma aqidan ashaira ba ta da kyau, aqidan sufanci ba shi da kyau, aqidan shi'a ba shi da kyau. Malamai sun ma bayani dalla dalla, ka ci gaba da yi, kaga wannan baka da uzuri. Aka nuna ma sururiyanci bai da kyau, ikwananci bai da kyau, kudubanci bai da kyau, hizbiyanci bai da kyau, sai ka ci gaba. Ha? Ka ci gaba da zama dan hizbiya, dan mumayya, dan kaza da kaza da kaza. Ka kauce hanya da gangan bayan shari'a ta bayyana gare ka. To anan wajen baka da uzuri. Kisa Allah ke cewa kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Duk sanda ainihin aka jefa wasu taron jama'a cikin wutan jahannama, sai masu tsaron wutan jahannama daga cikin mala'iku su ce alam ya'tikum nadhir? Ashe mai gargadi bai zo muku ba? Kamar an ce dai ashe ba tsaye muku da hujja an kusa musu da shubha ba? Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Dace gaskiya ya Allah bai gargadi ya zo mana, fa kazzabna sai mun karyata shi. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in. Muka ce ko kadan Allah bai saukar da wani abu ba. To kaga anan wajen an tsaye musu da hujja sun fahimci sakon amma suka yi mai suka karyata. To anan wajen sai Allah ya kama su, sai Allah ya ce fa atarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabi sa'ir. Ko sun yi itirafi da zunubin su, sai Allah ya ce tur nisa daga rahama, ya tabbata ga ma'abuta sa'ir. An fahimci wannan ko? To saboda haka ba a bid'antar da mutum ko a kafirta shi ba tare da an tsayar mai da hujja ba. Sai dai kamar yadda wasu malamai ke cewa akwai bid'a zahira. In an ce bid'a zahira shine bid'an da an riga an wayar da kawukan mutane a garin, kowa da kowa ya san shi. Mutanen garin malamai suna ta wa'azi har abin ya zama kamar ruwan sha. Haka ruwan sha kullum mutum na buƙatar shi. To an riga an yi bayanin abin kamar ruwan sha misali. Kamar yanzu maulidi a Saudiya. Mutum a Saudiya yanzu a ga wani malamin suna ya ce wai bai ma san maulidi bai da kyau ba. Yaya? Kaga wannan bid'a ce zahira. Idan mutum ya aikata maulidi, wasu malamai suna ganin a Saudiya gari kamar Saudiya to sai an tsaye mai da hujja. Bai buƙatar me? A tsaye mai da hujja. Kamar yanzu a Saudiya, wato irin hamasan da ake yi din nan, a ce a fito a yi zanga-zanga a zagi shugabanni a tsine musu a fullo kan shugaba. Idan an ga wani malami a Saudiya na yi, wani irin bid'a ya fada? Ya fada cikin bid'a zahira. To amma in ya zo ƙasa wanda babu isassun malaman salafiya, an gane ko malaman salafiyan ɗalibai ne ƙanana wanda ba sa iya yin bayani gamsasshe sosai, wanda su ma inda za su dubari ƴan bid'a za su yi wasan kura da su. An gane? To irin waɗannan ya zamanto ba a cin bayaninsu da kyau, ba su tsaya sun tsayar da hujja da kyau, sun kusa da shubha ba. To sai mutane suna ta hamasa, sun ɗauka wannan zagin shugabanni da tsine musu da zanga-zanga da cewa a yi fito na fito, sun ɗauka shi ne sunna ɗin. Don wannan shi ne da'awar Najeriya lokaci mai tsawo kafin salafiya ta fara bayyana. Mafi yawan mutane sun ɗauka malamin kirki shi ne wanda zai fito ya zazzagi gwamnati, an gane, ya tsine kuma ya ce shi yana nan tare da likafani shi yana jiran mutuwa. To an ɗauka jiha wannan babu mai irin, ba mai tsoron Allah irin shi. To abin ya riga ya yadu, kuma masu bayanin ƴan kaɗan ne ƙwarai da gaske. Shin ya kamata a yi gaggawan bid'antarwa ko a yi haƙuri a yi ta karantarwa? A yi haƙuri a karantar da mutane, a gamsar da su har abin ya fi gari. Ba kawai daga shigowa kawai ku afkowa mutane ba, ku yi wa mutane diran mikiya, ku kama bid'antar da mutane ba tare da ƙa'ida ba, wannan kuskure ne. Na ba san gane, idan abu ya zamanto sabo, mutane suna buƙatar su san shi, ba su gama sanin shi ba, a yi haƙuri a bayyana musu abin daki-daki har ya zamanto mutane sun fahimci abin kafin a fara musu diran mikiya. An gane wannan ko? So da haka matsala na bid'a zahira, kamar yadda Ibn Qayyim ya ce, yana sabawa wato zamani da lokaci da wuri. Akwai wurin da idan mutum ya aikata wannan bid'a zahira ce a wajen shi, akwai wani in ya aikata wani waje bai ma sani ba, ba bid'a ba ce zahira. An gane wannan ko? To saboda haka sai an duba waje, sai an duba masu aikatawan, sai an duba lokacin aikatawan kafin a bid'antar. Ba wai kawai hakanan kawai daga mutum ya aikata bid'a a kira bid'an zahira ba. Yana iya zama zahira a Najeriya, bai zama zahira a Ghana ba. yana iya zama zahira a Ghana bai zama zahira a can abin da Burkina Faso ba, ya danganci irin karfin malaman da suke kira zuwa ga sunna a wannan zamanin da karantarwa mai karfi na sunna da rashin karantarwa din. Allah shi taimake mu. Na'am, wa alaikum salam. Shi Malik sunan mala'ika ne. Wana dau ya Malik ul yaqdi alaina rabbuka. Malik in an cire alif da ra sunan mala'ika ne. Mai suna Malik khazinun nar. Ko? Amma sunan Allah Al-Malik Abdul Malik. Idan ka kira shi da suna Al-Malik, kace mai Allah mamallaki. Saka ba a kira mutum da suna Al-Malik. Amma an ce mai Malik to wani suna ne daban, kuma sunan mala'ika ne. Kamar Jibril, Mika'il, sai Malik. Eh, akwai wannan. Saboda Abdul Malik jaiz, Al-Malik la yajuz. Eh. Na'am. Insha Allah za a nemi taimako kamar yadda aka saba. A taimaka fi sabilillah.